sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun amince da tsakaita bude wuta na sa'o'i 72 yayin da kasashen duniya ke yunkurin fitar da 'yan kasar su daga kasar. Sannan za ku ji cewa duk da dosowar damina manoma a yankunan birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona don shirin fara noma ya gagara. Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin mu tsunduma cikin taskarar hotonninmu, bari mu je da duniya ta yini.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abinda Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF da dakaran RSF sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce don kawo ƙarshen fadan, Amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido a kan shawarwarin da ake yi, matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dandandan da kuma ayyukan jan ƙai a Sudan. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau Talata, inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun ƙasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhaki wajen aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. A farkon mamayar da suka kaddama a Ukraine a shekarar da ta gabata, sojojin Rasha sun kwace garin na Kupiansk, inda ake da muhimmiyar tashar jiragen ƙasa a arewa maso gabashin ƙasar. A watan Satumban bara kuma sojojin Ukraine suka kwato garin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin tsaro da manyan jami'an leken asirin kasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiya sun yi wata ganawa a yau Talata wadda Turkiya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana a zaman wani bangare na kokarin sake farfado da dangantaka tsakanin Turkiya da Siriya bayan kwashe shekaru ba sa ga maciji a lokacin yakin Siriya. Turkiya da ke cikin kungiyar kawancen tsaro ta NATO ta goyi bayan 'yan bindiga da 'yan siyasa da ke adawa da shugaban Siriya Bashar al-Assad a tsawon shekaru 12 da aka kwashe ana yakin basasa a kasar, ta kuma tura dakaranta zuwa arewacin kasar. Rasha ita ce babbar kasar da ke hulɗa da Assad, kuma Rashar ta karfafa gwiwar yin sulhu da Turkiya. Amma Siriya ta buƙaci a janye sojojin Turkiya gaba ɗaya kafin a farfado da wata dangantaka. A tattaunawar da aka yi a birnin Moscow, ministoci da manyan jami'an leken asiri sun tattauna akan batun ƙarfafa tsaro a Siriya da kuma daidaita dangantaka tsakanin Turkiya da Siriya, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya da Rasha suka fitar lokuta daban-daban. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa jami'an tsaron Iran da ke murƙushe zanga-zangar da ake yi a ƙasar sun ci zarafin yara ta hanyar lalata, sun azabtar da su tare da kashe su. Wani rahoto da ƙungiyar ta Human Rights Watch ta fidda a yau Talata ya ce hukumomin Iran sun kuma kama yaran, sun yi masu tambayoyi da kuma gurfanar da su a gaban kotu, kuma alƙalai sun hana iyalan yaran ɗaukar lauyoyin da suke so don kare su tare da yanke musu hukunci akan wasu tuhume-tuhume marasa tushe, tare kuma da gurfanar da su a kotun da ba na yara ba ko ta matasa. Ƙungiyar ta ce Iran ta hana yaran da aka sako daga cibiyoyin da aka tsare su koma makaranta, kuma hukumomi sun hana iyalansu damar samun shirye-shiryen da aka tanada don kyautata rayuwar jama'a.
Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. To kuma yadda kuka ji a labaran duniya, bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun amince da tsagaita bude wuta na sa'o'i 72 yayin da kasashen duniya ke yunkurin fitar da ƴan kasar su daga kasar. Kuma rahotanni na nuni da cewa bangarorin biyu sun mutunta sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma sabanin waɗanda suka gabata da suka yi fatali da su. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi na dauke da wannan rahoton.
Rundunar sojin Sudan ta ce Amurka da Saudiya ne suka shiga tsakani a tsagaita bude wutar wanda ya fara daga karfe 12 na daren Litinin agogon kasar. Rikici tsakanin dakarun sojin Sudan da dakarun sa kai RSF ya janyo asarar rayuka da dama tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Shin ko ya yanayin Sudan a hali yanzu bayan bangarorin sojin Sudan biyu da suka haddasa rikicin sun amince da tsagaita bude wuta na tsawon sa'o'i 72? Tambayar da nayi wa Salman Alfarisi, wani dan jarida a kasar Sudan kenan. A wayar tarho.
To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, an dan samu tsagaita wuta yau. An shiga rana ta biyu kenan ba tare da mun ji koda ƙarar harshashi kwaya ɗaya a ce an harba shi sama ko kuma ƙarar bindiga ba, ko kuma alaman ma ana ɗana bindiga za a harba ta yau muna rana ta biyu. Ba mu ji wannan ba, babu wannan labari, babu wani abu makamantansa. A yanzu haka dai kasuwanni ana nan ana hada-hada, musamman wato ba fa tsakiyar birnin Khartoum ba, unguwannin da suke gefe-gefen birnin Khartoum gabas ne, yammaci ne, kudanci ne, arewaci ne, amma ba ainihin ƙaryar tsakiyar birnin Khartoum ba. Kai ya kasance ma yanzu mafi yawanci Larabawa ma da ke tsakiyar birnin Khartoum sukan fita su je ko gabacin birni ko kudancin birni domin su je su yi cefane su dawo. Cewa domin tsakiyar birnin gaskiya an yi asara wacce take ba ta wasa ba. Tsakiyar birnin an kona kasuwanni, an kona, an kuma rugurguje manya-manyan benayen Larabawa da sauran abubuwa.
Ya lamarin samun lantarki da ruwan sha da sauran ababen more rayuwa.
Wanda yake a ƙauyen Kayayau yafi wanda yake tsakiyar birnin Khartoum jin daɗin rayuwa a yanzu. Babu wutar lantarki, babu ruwan sha, babu kuma an ba ka da lafiya, babu asibitin zanda za ka je a karɓe ka domin a duba lafiyar ka, saboda akwai waɗanda suka jikata da dama. Kuma har yanzu maganan da nake yi da kai fa akan titi fa, gafan mutane nan a warwatsa, ba a gama kwashe su ba. Har yanzu ana neman agaji, ana neman agaji sosai.
Ta yaya wannan tsagaita wutar zai taimaka ko kuma yake taimakawa waɗanda suke da aniyar ficewa daga ƙasar?
Wato wannan tsagaitawar da aka yi tamkar ya ba wasu mutane dama ne su fice daga kasar. Sai dai menene ficewa ce wadda za a iya cewa kare jini biri jini, wanda zai dauke ka ya kai ka a wahalce kitin da mota ce. Babu maganar ka hau jirgin sama komai kuɗin ka domin ka fita Sudan gaba ɗaya, babu wanda zaka iya hawa jirgin sama, babu wannan. Tunda shi iya fudin nan inda jiragen saman suke tashi yana hannun su waɗannan mutane waɗanda suke kokarin karɓan mulki, suna rike da filin jirgin sama. To ta ina zaka samu dama har ka fita ta hanyar jirgin sama? Sai dai kawai abinda za a yi ana yin hikima ne da ƴan dabaru. Za ka iya hawa mota daga nan in har Allah ya sa kana jin yaren kasar Ethiopia, wato kasar Habasha kenan. Za ka iya zuwa can in ka je kan iyaka, za ka iya musu magana da yaren su. To za su iya zaton cewa kai ɗan ƙasar ne ko kuma ɗan Sudan, ɗan Sudan ne kai mai ruwa biyu, wato ya zama mutum ne ɗan Sudan ne kuma yana da iyaye dangi a cikin kasar Ethiopia. To wannan za a barka ka wuce. Daga can kuma kai inda za ka, ko kuma a kasar Misra tana da iyaka da mu, wannan kuma ana iya barin ka ko ba visa ka shiga. Tunda dama akwai haƙƙin tsakanin ƙasa da ƙasa, duk ƙasar da ake da boda za ka iya zuwa ka fita. Sannan wasu kuma sun bi ta hanyoyin Chadi, wasu kuma Central Africa sun fice daga ƙasar. Sannan kuma wasu sun kama hanya, dama wasu ƴan asalin ƙasar Sudan ta kudu ne, su ma sun kama hanya suna ta kwarara zuwa cikin ƙasashen su.
Shin kana ganin wannan tsagaitawar zai iya kaiwa ga komawa ga teburin tattaunawa kuwa?
A bisa dukkanin alamu, a gaskiya ba ma ganin cewa wai wannan tsagaita wutar ma da ake yi da aka yi tamkar wai fadan ne ya kawo ƙarshe ga baki, babu wani alamu irin wannan. Domin kuwa su waɗannan mutanen gashi nan muna kallo ba wai muna ji ba, tunda suna rike da gurare muhimmai, kullun ana shigo musu da suna ƙara shuka kawo dakarun su da kuma muggan makamai akan motoci. To amma dai ba mu san abin da Allah zai yi ba.
Akalla mutane 459 ne suka mutu, sai 472 suka jikkata sakamakon rikicin da aka shafe makonni ana gubzawa a birnin Khartoum na kasar Sudan, a cewar wakilin hukumar lafiya ta duniya da ke Sudan. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullahi da wannan rahoton. Yanzu wato duk da dosowar damina manoma a yankunan birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona don shirin fara noma ya gagara saboda ƴan bindiga da ke yankin sun shimfiɗa sharuɗan da manoma ba za su iya cikawa ba. Wakilinmu daga Kaduna Isa Lawal Ikra na ɗauke da rahoton.
Karamar kumar birnin Gwari wadda ke cikin kanan hukumomin da ke samar da kaso mai tsoka na kayan noma a Kaduna da kewaye da yi. Na cikin kanan hukumomin da ke fama da har-haren ƴan bindigan da kan hana manoma su kune idan damuna ta sauka. Dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdulrahman ya ce bana ma dai abin ya ta'azzara saboda irin sharuɗan da ƴan bindigan suka shimfiɗa wa manoman fa abubuwan sun yi tsauri.
Wato wannan matsala ta ta'azzara, akasarin manoma ma ba za su samu daman ma da za su je wato su yi sharar gona ba, domin waɗannan ƴan ta'adda sun gindaya wasu ƙa'idoji sai an ba su kuɗaɗe kafin a yi sharar gona. Saboda haka idan mun duba a bara, kashi 45 ne na gonaki manoma suka samu suka noma. To a bana bisa wannan matsala da wuya a samu kashi 15 zuwa kashi 20 da za a noma a wannan daminan bana. Saboda ƴan ta'addan nan sun kori akasari manoma da cikin ƙauyaku a yankin karamar hukumar Birnin Gwari.
Wannan matsala ta tsaro dai ta dade tana ciwa mahukunta tuwo a ƙwarya. Kamar da yadda kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya nuna wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na tsarin tsaro a garin Kaduna.
Lalle an samu ci gaba sosai duk da cewa akwai kalubale. Mun yi bayani akan adadin rayuka wanda muka rasa a shekarar da ta gabata da kuma adadin mutane wanda aka yi garkuwa da su da kuma adadin su ƴan fashin daji mahara wadda sojojin Najeriya da ƴan sanda da kuma sauran jami'an tsaro suka samu nasarar murkushe su. So gaskiyan bayani muna samun goyon baya daga gun jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan wannan harkar. Amma dai kamar yadda ka sani aka ce dambu idan yayi aka ce bai jin mai, matsala ce babba, akwai kalubale.
To sai dai kuma duk da ta'azzarar wannan matsala ta tsaro, dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdulrahman ya ce akwai mafita idan aka sauya salo.
To wallahi sai an yi da gaske, jami'an tsaro suna bakin kokarin su, sun yi kokari sun kawar da waɗansu wurare inda ƴan ta'addan nan suke a hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Amma maganan da nake da kai yanzu tsakanin Manini da Kuriga nan ƴan ta'addan nan ke cin karin su ba babbaka, kullum sai sun harbe na harbewa, sai kuma sun ji raunuka ga wasu, sannan a ɗebi mutane a shiga da su daji domin biyan kuɗin fansa. Saboda haka jami'an tsaro dole su ƙara ƙaimi, su canza dabaru, sannan a sami waɗanda za a ga cewa za su taimaka musu domin a shiga irin waɗannan dazuzzuka. Saboda duk abin da aka yi a kan hanya idan ba a shiga cikin dazuzzukan nan ba, to babu yadda za a ce maka an sami wato nasarar murƙushe waɗannan.
Wannan dai ba shi ne karan farko da ƴan bindiga ke shimfiɗa wa manoma sharuɗan zuwa gonakinsu ba. Sai dai kuma saka ka'idoji tun kafin sharar gona alama ce ta sauya sabon salon da ke buƙatar mahukunta su ɗauki mataki tun kafin abin ya kagari kundila. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa Lawal Ikara kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu ku shakata da wannan wakar.
Shine ci gaba.
sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai kananan asibitoci a yankunan karkara da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar 'yan bindiga da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar 'yan fashin dajin ta yi kamari da ya sa alatilas irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki. Ƙananan hukumomin Rafi, Mariga da Mashiruru har da Muya da wani yanki na ƙananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger. A yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan ƙananan asibitoci. Malam Umaru Sarkin Aski Shadaɗi da ke zaune a ƙaramar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na ƙaramar sallah, amma suna cikin wani yanayi na zulumi akan yadda 'yan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin daɗin rayuwarsu.
A gaskiya ƙananan asibitoci gaskiya yanzu babu su, sai dai abubuwa samu kaman ɓangaren asibiti ne a ɗauko mutum daga Shadaɗi ko daga Bangi a yi da shi Kwantagora, wanda yake ma wani sa'i ma kafin a kai Kwantagora mutum ma ya tashi aiki ya mutu.
Yanzu me kuke so to a yi a kan wannan matsaloli da suka addabi wannan?
To abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa, ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lafiya. Kamar yadda gwamnati ta ɗauka kwanakin baya aka ɗauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi, in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare.
Alhaji Aliyu Abdullahi Gunna Barwan Gunna mazaunin garin Yakila ne da ke cikin ƙaramar hukumar Rafi ya ce a yanzu haka yana da yara 15 da ke hannun 'yan fashin dajin suna garkuwa da su. Gama dai abin da yake cewa.
To ayin dai sallah lahiya mu iyayen yara da al'umman ƙasan kagarga baki ɗaya ma ba Yakila ba, gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka ɗauki. Don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali don mun yi magana da su a wayansu na barayen sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su ƙwarai ƙwarai.
Yaran guda nawa ne ke san?
Yaran akwai mata guda 10, akwai maza guda 5.
Amma can yankunan karkara babu irin ƙananan wasu?
Akwai ƙananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman Fangu gari, saboda matsalan wayannan mutane gaskiya malaman asibiti dole su kan taso. Don an rurrufe su saboda wayannan matsalan kidnappers din nan.
Ci kuwa wannan ya taɓa kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar? Ga bayanin da ya yi musamman a lokacin da ya kasance a hannun 'yan fashin dajin.
Na Baramasi Umar wanda ake kira da da'awa unguwar mayanka Kwantagora.
Ka taɓa shiga hannun wayannan mutane, a ina ne wannan abu ya same ka?
Wannan abun ya same ni ne a hanyata ta Kwantagora zuwa Zangeru, amma ya faru a Yakila, wani ƙauyen da ake kira Yakila. An biya kuɗin fansa naira miliyan 1,500,000 aka biya kuɗin fansa na.
Sauran 'yan uwanka da suna can?
'Yan uwana kusan mutum 23 suna can hannun waɗannan bayan Allah ɗin waɗanda ake kira 'yan kidnapping.
Amma rashin lafiya ta kama ku, akwai magani da suke bada?
Gaskiya mafi yawan su idan 'yan uwa waɗanda suka kamo mu ɗin, saboda shi mai gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu, idan ya zo an kawo kuɗin fansan wani ne, in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu zai kira sunan wanda aka biya kuɗin fansansa a hito da shi a ɗauke shi a mashin a kai shi Doka. Idan aka kai shi Doka sai ya hau mashin ya zo nan birnin Gwari. Sai dai waɗanda suka kamo an Allah haɗa jininka da wani daga cikin waɗanda suka ɗauko ka lokacin ko kuma tahiya, in ya zo ya gaishe ku za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka, sai ya ce to babu matsala. Idan ya shiga cikin gari insha Allahu rabbi zai riko maka magani, kuma sukan yi wannan kokarin. In aka riko maka to kuma alkinya al'umma mutum ɗaya zai yi magana, amma an kawo magani ɗin dan uwar kake tare da su suna da bukata sai a rarraba to sai ga kowa ya dan amfana
gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu kananan asibitocin na yankunan karkara kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce rufe kananan asibitocin ya zama tilas domin kuwa har da ma'aikatan su sun rasa rayukansu
kaga da wayannan mutane suka da bin wato yan bindiga dole hamamu rasa su ma'aikatan mu an kashe su so kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan so mun hito da wasu matakai na yanda wuraren nan wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen amma ka san da yake maganan tsaro ne ba za mu fayyace shi ba amma ba haka ba mun tura mutanen mu a kosu matakai da muka dauka idan ka tuna an shiga ma asibitin ma gulu so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro
kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro
gaskiya muna da adadin su musamman a karamin hukumar Mariga Sharafi Shiroro shoyin Rijo ba rufe su haka na ba amma ba iya yin aiki na full time yes haka na yes amma kaga musamman wayannan local government guda uku din nan gaskiya wasu wuraren da gaskiya mun rufe su
na kuma akwai adadin su ko babu da ku gama tantancewa
a ba mu tantance su da kaba da
tuni dai masarautar Kwantagora da ita ma take fama da irin wannan matsala tace tana dabda kafa wani kwamitin kula da lamuran tsaro a masarautar gama dai abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barauma Azinabi ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar
committee na security ba abu bane da za a dauko wani kaza a dauko wani kaza a dauko wani kaza dole sai an tantance wanda ke shi chairman na board of trustee da sauran wani da ya kamata suna bakin kokarin su domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rukun amana sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a kaddamar da su
kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli
zai taimaka kwarai domin idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin su ake ba da bayanin wurin yan wajen so kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannunmu cewa mu ma za mu baiwa kanmu tsaro ba aikin gwamnati kawai da ba so kaga dole za mu samu mafita musamman kuma wayannan da ma ake zakulo suke zama informant dole su ma ji tsoro cewa yes akwai wanda hake lura da abin da ke faruwa
fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matukar tasiri ga mazauna yankunan karkara Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice Zamu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da tsohuwar mai korar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa Corinne Diacre wadda bayan raba gari da ta yi da hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa da babban taron majalisin ta ya kore ta da horar da ƴan wasa mata na Faransa ta cimma maslaha da Federation Française de Football ta kwallon kafa da za ta hesa mata kudin shahe laifi da tumbuke ta daga mukamin ta da suka kai €800,000 kwatankwacin sefa $1,575,000 $1,661,600 'yan wasan kungiyar kasar Faransa da suka hada da Wendy Renard da Khadidia Diagne da Antoinette Katoto ne suka janye daga bugawa kasar ta Faransa ana gab da kofin duniya na kwallon kafa na mata a New Zealand da Australia da zaran kocin za ta ci gaba da horar da kungiyar ta kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa abinda ya sa hukumar kwallon kafan kasar ta tumbuke kurindiyakar daga mukaminta a ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara. A yau ne aka soma wasannin kwallon kafa na Premier na Britania inda ake mako na 32 inda a yau ake gudanar da wasannin da suka hada da Leeds United da Leicester sai Wolverhampton da Crystal Palace yayin da Aston Villa da Fulham ke bugawa sai dai karo mafi zafi na banana Premier League din na Ingila zai faru ne a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu tsakanin Arsenal da ke kan gaba a wasannin na teburin Premier League na kwallon kafa da maki 75 yayin da Manchester City ke ta biyu da maki 70 da kwantan wasanni biyu kungiyoyin da ke kan kankata za su barke gumi ne a gobe Laraba a wasan da ake ganin shi ne zai fito da zakaran bana na Premier League na Britania. A wasannin kwallon hannu na basketball na playoff na kasar America Los Angeles Lakers sun sake yin nasara gaban Memphis Grizzlies da ci 117-111 wannan nasarar da ke kasancewa ta hudu a karawar kungiyoyin biyu ta kara matsata a wasannin zagaye na gaba. Los Angeles din na bukatar nasara guda ce a nan gaba domin tabbatar da haka. Los Angeles Lakers sun samu wannan nasarar ne da jan kokarin LeBron James da ya zurta kwallayen kwando har so 44 abinda rabon da aga haka wannan kungiyar tun shekara ta 2004 ga hannun Shaquille O'Neal. Haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaice a yau Talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abinda Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF a takaice da dakaran RSF sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce don kawo ƙarshen fadan, Amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido akan shawarwarin da ake yi, matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da kuma ayyukan jin ƙai a Sudan. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau Talata inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun ƙasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhakin aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. Ministocin tsaro da manyan jami'an leƙen asirin ƙasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiyya sun yi wata ganawa a yau Talata wadda Turkiyya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana.
To masu saurare baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Julie Lavis Gresham da ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance da Yeah.